من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله يوم 24 وطن جمادى الاولى هجره النبي صلى الله عليه وسلم 1446 wanda ya dace da 26 ga watan 11 shekara ta 2024. Karatunmu na 19 a cikin littafin 40 hadisi. Yau za mu tashi al-hadithu tsari na 10. Hadisi na 18. Mawdu'in wannan hadisi shine ɗabi'antuwa da ɗabi'u masu kyau. عن أبي ذر أنكر هذه لك أبي ذر جندب ابن جنادة جندب بن جنادة أبو ذر أتوينا لك تكيم ودن نسك فار مسلمين ينا لك تكيم السابقون الأولين أنشي أوتي رواية شيني mutum na hudu da ya musulunci a tarihin musulunci. Wata riwaya ka ce shi ne na biyar, wani lokaci ma shi ke cewa ni ne mutum na hudu da na musulunta. Kaga kenan musulunci shi ya dade. Ya musulunta, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka koma cikin mutanenka ka amfani su. Ka wayar da kansu game da addinin musulunci, ka ilmantar da su addinin musulunci. Bai gushe ba yana can tare da Annabi a tare da al'ummar shi a lokacin da ya dawo ya zo Madina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma an ce shi ne farkon wanda ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaiso musulunci. Shi ya fara zuwa ya ce mun da Allah assalamu alaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar shi, Allah ya ce ma aqallatil khadra hu ma aqallatil khadra wa la aqallatil khadra asdaq lahjatin min abi dhar radiyallahu anhu. Sama bata yi ma wani mutum, bata yi ma wani ɗa'in nuwa, ƙasa bata ɗauki wani ɗa ba wanda ya yi abu zarrin faɗin gaskiya ba. Ƙasar sama da ya take da muni, ƙasa kuma ɗauke take da muni. Ma'ana ba a yi wani mutum mai gaskiyar magana ba kamar abu zarrin cikin mutane bayan manzanni da annabawa. Saboda abu zarrin babban mutum. رضي الله تعالى سيدا علي داشي بنشي شي ويعاون مولي علما يجيبوني دا اكا تكا دا علم ثم وكي عليه سعنا اكا وكي باكي ونبهم ولم يخرج منه شيء. نعم معنى الله يباشي ايبي من هيل سيدا دا علم ايش بمنت علم ان الله يباشي صدق عبد الله بقوم بسمي رضي الله تعالى يا رسول أولاً لك تسمى الربضة سنو ونولين بسم مدينة بعد نساء سوسي في قرعة 30 نبيو بعد ما يجي الله عليه وسلم يا وجي وانا شيء تقريبا تنتاري أبو ذر رضي الله عنه تاريخ شيئنا اليوم zaman mu nan da ba tarihin shi zamu ba ya sa mitari to malam yace wannan hadisi an karbo shi ne daga Jundub ibn Junada shine Abu Dharr wa Abi Abdurrahman da kuma baban Abdurrahman Muadh ibn Jabal Muadh dan Jabal radiyallahu ta'ala shi ma babban sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina daga cikin manyan sahabbai ya halarci dukkan wuraren da manzon Allah ya halarta na yaki da baya dukkan su ya halarci su ya rawaito hadisai da yawa daga manzon Allah ina ga yana da hadisai guda 170 da wani abu da ya rawaito daga manzon Allah saboda yana daga cikin waɗanda suka rasu a farko-farkon wucewa ne kaga lokacin da akwai sahabbai dimbi a cikin duniya dan tsakanin shi da hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 18 bayan hijira da shekara 18 Allah ya mai cikawa kaga bai dade duniya ba wanda ya samu almajiran da za su yi hijira to hadisan da aka rawaito daga gare shi hadisai 180 da 70 aka rawaito daga gare shi kuma yana daga cikin makarantar alqur'ani waɗanda suka tattara suka hada Qur'ani zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabal cikin balalar shi an ce yana kama da Annabi Ibrahim alaihi salam cikin yaban da aka mashi an ce mai ummatin qanitan lillahi hanifa shi da kai shi al'umma mutum ne mai da'a mai ladabi da biyayya ga Allah mutum ne mai daraja kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin da yaban da yaba sahabbai ya ce alamukum bil halal wal haram Muadh wanda yake ku sanin halal da haram shine Muadh Allah ya ba shi wannan wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shugaban malamai ne ranar alkiyama gungun malamai da za su zuwa ranar alkiyama to Muadh yana gaban su suna bayan shi ya rasu shekara ta 18 kamar yadda muka faɗa a garin Urdun wancan lokaci gari ne yanzu kuma ƙasa ne Urdun da take ce mai Jordani a yanzu a nan ya rasu Jordan shekara ta 18 ya rasu ne sakamakon annoba da aka yi wanda sahabbai sama ga 1000 suka mutu yana cikinsu annoba mutane suka yi ta mutuwa yana daga cikinsu ya rasu yana da shekaru 40 ba biyu gare duniya yana matashin shi gaba ɗaya har yau su shekaru 38 Allah ya gara musu yarda ko ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi ke wa Abi Abdurrahman da kuma Abu Abdurrahman رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم من قال اتق الله كجي سوران الله حيث ما كنت عندك كسرش عندك كجي سوران الله كنا كي كري كجي سوران الله كنا جارد مجاري كجي سوران الله كجي آي دوكرن الله subhanahu wa ta'ala kake wasa da dokar Allah mai girma da daukaka ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani ya ba mu umarnin mu ji tsoron shi cikin wurare da yawa ko Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya kuwa da suka yi imani ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah, kada ku mutu ba ce kuna musulmi. Allah ya kira mutane ma gaba da ce, ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, ya ku mutane ku kiyaye ubangijinku Allah wanda ya halicce ku daga gare ɗaya. Ya ayyuhan ladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, in kuka ji tsoron Allah, Allah zai sanya muku mararaba. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, Allah zai karkare muku zunubanku. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala wato zai ba ku balalaki, zai gafarta muku zunubanku. So da yawa Allah subhanahu wa ta'ala abinda suke magana game da tsoron Allah cikin Qur'ani sun yi dalili yawa ke gare su. Ubangiji Allah ta'ala ya kwadaitar da mu cewa in mun ji tsoron shi zai kare mu daga sharrin makiyayin. Allah ya ce wa in tasbihu wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum shay'a, idan kuka yi hakuri kuka bi dokar Allah, kaidin kafirai ba zai cuce ku da komai ba. Kafirai ba sai su cutar da ku ba, ashe yanzu da suke cutar da mu saboda mu saboda ba mu ji tsoron Allah ba. Allah ya alkawari cewa in muka ji tsoron shi zai taimake mu. Allah ya ce inna Allaha ma'al ladina taqaw, Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoron Allah, yana tare da su da taimako. Haka ba za ka taɓa samun tsira daga wahalhalun rayuwa ba da tsanancin rayuwa sai ka ji tsoron Allah. Allah ya ce waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, wanda ya yi tsoron Allah, Allah subhanahu wataala zai sanya mashi mafita, kuma Allah zai ba ya arziki ta inda ba ya tsammani, kuma gyaran aiki ma yana nan karkashin jin tsoron Allah. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum, ya kodan da suka yi imani ku ji tsoron Allah, sa'annan ku faɗi magana wadda ta yi daidai, in kuka yi haka nan Allah zai gyara muku aiki da gafarar zunubi da kuma samun haske. Allah ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasuli, ويا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به, كنا سان كسام حسكن da zaka rinki tafiya da shi a cikin duniya to kaji tsoron Allah, kana san ka samu soyayya Allah kaji tsoron Allah. Allah ya ce inna Allah yuhibbul muttaqin, Allah yana son masu tsoron shi. Kana son ka samu karanci da girma da daukaka da mutunci wurin Allah, ka bi doka Allah, inna akramakum inda Allah atqakum, kana son ka samu albishir duniya da lahira ka bi tsoron Allah, ka bi dokan Allah ka ji tsoron shi. Allah ta'ala ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna lahum albushra fil hayati dunya wa fil akhirah, duk wanda ya ji tsoron Allah yana da albishir mai kyawun duniya da lahira. Kuma Allah ce la tabdila li kalimatillah, haka abin yake, Allah ba zai canza ba. Kana so ka tsira daga wata ka ji tsoron Allah, Allah ya ce thumma nunji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, sannan mu tsiratar da waɗanda suka ji tsoron Allah. Azzalimai mushrikai ba su tsoron Allah ba, sai Allah ya ba su cikin wutar jahannama. Allah ke dawama cikin aljanna, Allah ce wa idat lil muttaqina an tanadi aljanna ga masu tsoron Allah. Mura ga kullu Allah ce ake innal muttaqina muttaqina mafaza, matsayina ta tabbata ga masu tsoron Allah. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun, masu tsoron Allah suna cikin idowi inda babu rana a cikinsu, suna cikin idanun ruwa na aljanna. Innal muttaqina innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im, lallai masu tsoron Allah suna da aljanna mai yawa ta ni'ima ranar alkiyama. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im, masu ranar suna cikin mi, suna cikin aljanna da ni'ima. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, suna cikin Qur'ani dewa. Allah ya sanya mu a cikin su. Saboda kana son ka samu tsoron, ka samu waɗannan fa'idodin da aka gani na duniya da lahira tun kafa Allah. Bi dokan Allah subhanahu wa ta'ala. Me ake ce ma dokan Allah? Me ake ce ma taqwa? Shi ne yi na yi bari na bari. Abinda Allah ya ce kai ka bari, kai. Abinda manzon Allah ya ce kai ka yi, abinda Allah ya hana ka bari, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka bari shi ne tsoron Allah. Kuna gane ba? Ma'ana asalin kalmar taqwa wiqaya ne, kariya, garkuwa. Kamar yadda kake rike garkuwa daga duk wani da zai kawo ma hari, to haka kake rike ayyukanka masu kyawu, garkuwa ne daga shiga wutar jahannama. Kuna fahimta ko? Malamai suka ce wannan hadisi wato yana kunshe da bayanin haƙoƙi guda uku: haƙoƙin Allah da haƙoƙin bawa da kuma haƙoƙin mu'amalar bawa da mutane. Haƙin Allah shine taqillah, shine muke magana a kai shi. Kun gane ko? Taqillah ayi kuma kunta. وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وأتبع السيئات الحسنة كبمونا أيكي دا ككاوا تمحوها ككاوا سيدا شاهي مدمونا معنى ما يسبتي وفي كاوا لزي قولي مكا ممونا أيكي مكا شيني توبا انكاي ممونا أيكي كتوبا يومن توبا تنا قولي ما دا من دكا أيكي نعم ka tuba shike ko menene in ka tuba Allah zai yafi maka. Allah ta'ala ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Sai waɗanda suka tuba suka yi aiki mai kyau, Allah ya ce to waɗannan Allah yana musanya musu munanan ayyuka su koma musu kyau. Kuma Allah ya kasance mai yawan gafara ne, Allah ya kasance mai yawan rahama. To amma akwai ayyuka da yawa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon aikata su masu kyawu, Allah na kankare maka munanan da ka aikata gaban su. Kamar sallah tana sa karkare masu zunubin da ka aikata gabanin ta, ba su kaɗai zunubin nan ba babba bane, ba cikin manya-manyan zunubai bane, kamar azumi, kamar juma'a, kamar sadaka. Duk waɗannan suna sa Allah ta'ala ya karkare masu zunubin da ka aikata gabanin su. Kun gane ku? Allah ya ce innal hasanati yuzhibna sayiat dhalika dhikra lidh-dhakirin. Allah ta'ala ya ce lalle kyawawan ayyuka suna tabe da munanan ayyuka, dhalika dhikra lidh-dhakirin, wannan tunatarwa ce ga masu tunawa. To saboda haka mummunan aiki in kai shi Allah baya son ka aikata, amma in ka aikata ka tuba ka ce Allah na tuba ba da karawa, to sai Allah ya bi maka shi. Muna ganewa ku? Kuma malamai suka ce a nan wurin asayya ana nufin karamin aiki, karamin zunubi. Alhassana ita ma mi? Ita ma karamin mi? Karamin kyakkyawa. To wani na goge wani, mai kyawun yana goge mummuna. Allah ya goge mana zunubanmu gaba ɗaya. To wannan shi ne haƙƙi na biyu, haƙƙin bawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Haƙƙinka ga Allah ta'ala da Allah ya sanya ma kanshi saboda kirkin Allah. Allah ya ce in kai ne bi da yana ka in ka tuba zai yafi maka, in kai laifin da yana ka aikatawa, in ka aikata wani kyakkyawan aiki cikin manya-manya ayyuka zai yafi maka wannan mummunan aiki. Wannan haƙƙi ne Allah ya dora wa kanshi, baban Allah kake ba, babu da wani haƙƙi da muke biya ga Allah. Amma shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da haƙƙi da yake biya a kanmu, shi ne mu kada tashi, shi ne taqullaha, taqullaha ya kuma kunta. Wannan aikin Allah ne a kanmu, mu kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta kanmu, yadda mu bauta mu kowa. Mu kuma haƙƙinmu ga Allah shi ne in mun yaba mu lada, amma shi ya ɗora mu kanshi. Shi kuma Allah mai alkawari ne, mai cika alkawari ne. Muna fahimta ku? Haƙƙi na uku shi ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa khaliqin nasa ka mu'amalanci mutane ka cudanyi mutane kai zamantakewa da mutane bi khuluqin da dabi'a hasanin bi kyau gaji me dabi'a mai kyau shine ka kama cutarka ka ba da kyautarka ka saki musu ga mutane wannan abuwa guda uku duk wanda yake da su tana da dabi'a mai kyau ka kama cutarwarka daga yan uwanka musulmi karka cuci kowa karka cuta mu kowa sannan kuma ka saki aljihunka ka zama mai kyauta mai badawa muna ganewa ko kuma in ka tashi badawa ka bar mance na kusa da kai ka zangi kyautata ma na kusa na kusa su ne kannanka da magajiyanka da diyan kannanka da diyan magajiyanka da diyan magajin babanka da diyan kannan babanka da diyan kaunan mahaifiyarka da diyan magajinta na kusa da kai ne ka fara da su manzo Allah ya ce ibda biman ta'ud ka fara da wanda yake iyalin ka ne bawushi ya ce sai gida ta koshi gaske ba daji to ba haka ba daji ba ka tsaya ga gida kai ta basu da su kariya raba gaba ake a ba kowa to ana so musulmi cikin dabi'un shi masu kyawu ya zamanto yana da kyauta ba marubuci bane ruwa ba dabi'a bace ta kware Allah ya hana ta kuma Allah ya bada tsoro ga mare ta dan ka marubuci yana da ruwa mummunan dabi'a ce marubuci mai mummunan dabi'a mai kyauta kuma yana da dabi'a mai kyawu sa'annan kuma mi mai dabi'a ne mai kyawu shi saboda mi ya dabi'a ta da dabi'a ta kyauta ba ka iya kama annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka kamanta ka zamanto mai hali mai kyau ka zamanto mai kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta yake yi ta bayyana tsoron talauci manzo Allah zai iya baka hakura ya baka hakura ya baka ka cika koshishi zauna da yimma ko ba ka iya to sai ka kamanta daidai da kake iya kan ganin cewa kyauta sai manzo Allah kai tsayuwa kai ki annabi kai kokari kai ma kai irin naka tunda Allah bai maka ruwa ba kai kai ma wani ruwa Allah da ya baka yace ka bada kai kokari ka bada sannan kuma da sakin fuska ka zamanto kana haba-haba da mutane kana son mutane kowa da kowa da mai shi da mara shi kowa kana son shi kuma kana sakan mai fuska kana sakan mai jiki ko gaisa in yi ma sallama ka amsa in ka gan shi ga mai sallama ka fara kuma wanda idan kuka gamu da ɗan uwanka musulmi ka fara yin sallama ka fi shi lada in ya fara maka sallama ya fi ka lada saboda ko yana da ko baya da talaka ne mawadaci ne ma'aikaci ne ɗan zaman banza ne gaida shi in ya gaida ka ka amsa wannan ɗabi'a ce mai kyau haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai Allah ya yabo manzo Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim to ma'anan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ka cudanyi mutane da dabi'a mai kyau ma'ana kai musu mu'amala irin wanda kake so su maka ka san ba ka san cuce to kake cuce kowa ka san ba ka san a cutar da kai kake cutar da kowa kar ka yi ma 'yan uwanka musulmi abin da za su cutuwa da shi kar ka yarda kai saboda mai saboda kai ma ka san ba ka so a maka ba haka musulunci yake musulunci an gina shi ne akan kyawawan ɗabi'u kuma kyawawan ɗabi'u su ne ma'aun da su ake jinjina imanin mutum da shi yake aunawa imanin kai yana da ƙarfi za ka hada yanka masu kyawu ba ka da halaye masu kyawu to imanin ka ya rasa Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi kyawun abinda ko mafi nauyin abinda yake nauyi akan su kelan ayyukan mutane ranar kiyama ba kai dabi'a mai kyau ba cikin abubuwan da yawa ka auna ayyukanka a ga ma'auninka yayi nauyi bai kai kyawun dabi'a to da ba abin da ya dace da mu banda zaman to masu dabi'u masu kyawu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce yace inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan lalle mafi fitanku mafi alherin koren Allah su ne waɗanda suka fi kyawawan ɗabi'u. Wanda ya fi kowa wurin Allah shi ne wanda ya fi kowa ɗabi'a mai kyau. Da haka ya kamata musulmi ya zama tsira da ɗabi'a mai kyau. Yana da hali mai kyau. Haka ya kamata mu zama tun nuna ma kanmu halayya ta Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wani hadisi maza Allah ya ce inna al-abda la yudriku bi husni khuluqi darajata as-sa'imi bin-nahar wal-qa'imi bil-layl. Lalle wato bawa saboda ɗabi'un shi masu kyawu yana iya samun ladan mutunan da ya kwana yana qiyamul layl. Saboda ɗabi'a shi mai kyawu yana iya samun ladan mutunan da yana azumin nafila. Sai ɗabi'a ke gare ka mai kyau, shi kuma azumi yana nafila. Za ka iya samun irin ladan da Allah ba shi. Kwana yana qiyamul layl, kana da ɗabi'a mai kyawu. Ba wai cewa kai ba ka ɗabi'antu kuma ka bar qiyamul layl. Ka ɗabi'antu ba ka bar azumi ba, duka kai. Amma in kana da ɗabi'a mai kyawu za ka samu irin ladan, banda ladan da ke gare ka, za a baka irin ladan wa. Mutunan da yana azumi, mutunan da ya kwana yana sallah, kuma kai ma an kwana kana yi za a baka irin wannan ladan, ladan biyu za a haɗa maka. Don haka ɗabi'a mai kyawu tana da muhimmanci. Halin annabawa ne da manzanni. Haka annabawa suke da ɗabi'u masu kyawu da halaye masu kyawu. Ba su ne na kowa, ba su wulaƙanta kowa. Mafi soyayyen mutum wurinsu shi ne mai tsoron Allah, mutumin kirki, ba mai wani abin duniya. To haka Allah subhanahu wa ta'ala yake so mu zamanto masu halaye masu kyawu, masu ɗabi'u na ƙwarai, domin mu samu gidan aljanna. Duk wanda ba ya da ɗabi'a mai kyawu, to ba zai samu aljanna. Duk wanda yake da ɗabi'a mai kyawu, to zai samu aljanna. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi yake kwadaitar da mu wato akan waɗannan abubuwa, cewa mu zamanto masu ɗabi'u masu kyawu. Wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, kamar yadda ka bani halitta mai kyawu, Allah ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam halitta kyakkyawa, ya ku kowa kyawu. To Allah, kamar yadda kai ne mai kyawu, to Allah kuma ka bada ɗabi'u masu kyau. Allah yake bani haka. Kuma wani hadisi manzo Allah ce akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wanda ya fi masu imani cikai imani shi ne wanda ya fi su halaye masu kyawu. Kana kana so ka samu wato cikakken imani, ka zamanto mai ɗabi'a mai kyau. Galabu da mugayen ɗabi'u gaba ɗaya. Kuma ɗabi'a mai kyau kala biyu ce, akwai ta halitta, akwai ta ƙoƙari. Kana gane ba? Allah yana yin halittar kana ɗabi'a ka mai kyau warwa. Wannan ba za ta ishe ka ba sai in ka yi ta don Allah, za ka samu lada. Kaga halinka ne, saboda ka za ka yi ta yi ma ba tare da kana neman biyu ba. Lada wurin Allah, ba ka da lada. Lokacin da za ka gwada mutane halayya mai kyau, ka nemi lada wurin Allah. Saboda mi halittar ka ce, ba aya ka yi ba, ba hadisi ka yi ba, an ce irin wannan ɗabi'un kyau, haka Allah ya halicce ka. Kuma mutane da Allah ya halitta ga sunan mutane kirki, halitta ce. Wannan ba zai ishe su ba sai sun nemi lada. To akwai kuma ɗabi'u masu kyawu da ka ji wa'azi ne sai ka ce to bari in gyara halina. Da ina zagin mutane ina jin haushinsu yanzu bari in bari. Da ina wulaƙanta mutane ina cin mutuncinsu to bari in bari. Da ba ruwana da kowa, harkar gabana kawai nake, na ji wa'azi ashe wannan rayuwar ba ta da kyawu na bari. Yanzu ka dawo da ɗabi'a mai kyawu, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka bi, ya baka ladan wannan ɗabi'a mai kyawu da kake bari. Don haka mutum ya kamata duk lokacin da za a yi gwadin ɗabi'a mai kyawu, ya mu'amala mai kyawu da mutane, ya nemi lada wurin Allah. In baka nemi lada ba, domin inna mal a'malu binniyat, idan ya zamanto ɗabi'a ka har ka ga shi ke, ba kamar san kana yi ba ke. Allah ya samu dace. Saboda haka hadisi yana kira mu da mu zamanto masu kyawawan dabi'u, kuma zamanto masu jin tsoron Allah subhanahu wataala a duk inda muke. Duk inda muke muji tsoron Allah. Tsoron Allah, Allah yana nan yana tare da kai. Inna Allaha kana alaikum raqiba. Allah subhanahu wataala yana tsare da kai, ya san me kake aikatawa. Saboda haka sai ka kiyaye dokar shi, ka ji tsoron shi, kada ka yarda ka saba mishi, domin yana ganinka. Kuma Allah ta'ala ya haɗa ka da mala'iku waɗanda suke rubuta aikinka. Duk abin da ka aikata suna bi, dukkan abin da ka aikata suna gani, suna rubutawa, kuma suna kai ma Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ka kiyaye dokar Allah, ka yi ƙoƙari abin da Allah ya ce ka yi ka yi, abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ka ka bari ka bari. Sa'annan kuma ka zamanto mai yawaita kyawawan ayyuka, mai nisantar wato mugayen ayyuka. Duk wani aiki na sha da Allah ya hana ka zamanto mai ƙaurace mashi. Sa'annan kuma ka zamanto mai ɗabi'a mai kyau, ɗabi'u masu kyau. Ubangiji Allah subhanahu wataala cikin Qur'ani ya kira mu zuwa gare su. Allah ya ce khudhi al-afwa, kare ki yafewa, kai aiki da ya kullum idan an maka laifi kai yafe. Wa'mur bil urfi, kai umarni da aiki mai kyau. Wa a'rid 'anil jahilina, ka kauda kanka daga jahilai. Kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna, bayan Allah bai rama su ne waɗanda suke tafiya kan doron ƙasa da sauki. Idza khatabahum al-jahiluna qalu salama, idan jahilai suka ja su faɗa sai su ce a ba su faɗa da jahilai, ba su faɗa ma ba za a yi ba su faɗa. Walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, waɗanda suke kwana suna sujjada suna tsayuwa ga Allah subhanahu wataala. Alladhina yaquluna rabbana sarif 'anna 'adhaba jahannama inna 'adhabaha kana gharama, waɗanda suna roƙo Allah suna cewa Allah ka kaudar mana da jahannama, kuma 'adhaba jahannama me yake mutum ce ba ta rabuwa da shi. Inna sa'at mustaqarra wa muqama, alladhina idha anfaqu lam yusrifu, da dabi'a ce mai kyau. Idan za su yi da kudinsu su kashe ba su yin banna, idan za su yi da kudinsu su kashe ba su yin ƙwaro, ba su yin rowa, ba su ba da gidansu ci da iyalinsu, jikka za ta ci da iyalinsu da gidan ladari su ba da. Ya ba ga yana a yi a yi kuma akwai. Kai haƙuri kake yi? Iyalin ka ne. In ka cira su ba gaban za ka cira su, ba lada za ka samu wurin Allah. Ibada ce. To bayan Allah ba su yi ma iyalinsu rowa, kuma ba su yin ɓanna, wannan duk cikin ɗabi'u ne masu kyawu. Shi ne iyali ɗabi'a ce mai kyawu daga cikin ɗabi'u. In dai Allah ya hore maka, in babu ne sai su kaɗai sai ka ce da Allah ga yana a ci da hakuri. Ni ma su kaɗai ke gare ni, shikenan haka ake yi. Ma kana da jikka goma, iyalinka suna buƙatar jikka guda ka hana musu saboda Allah. Jika sun bar maka tara, kamar su jika guda ta ce daidai dala ɗari su rike su yawo. To wannan ba ɗabi'u ne na masu imani ba. Allah ya ce wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina ibn as-sabil, ko ba ko kuma ka ba ɗan uwanka na kusa, ka ba shi haƙƙin shi da Allah ya dora masa akan shi. Allah ya ce wa la tubdhir tabdhira, kada ka yi banna ɓata dukiya ka yi ta watsar da ita. Shiga ga almubazzaranci, ɗabi'a ce mara kyawu. Ciyarwa kuma a wurin da Allah ya ce a ciyar, ɗabi'a ce ke kyawa. Don haka bayan Allah suke na ƙwarai, suna da mu'amala mai kyawu da iyalansu, da yayansu, da maƙwabtansu, da uwayensu, da ƴan uwansu na jini, da sauran mutane na gari gaba ɗaya, da waɗanda suke hulɗa da su wurin aiki, wurin kasuwanci, wurin zama. Duk suna nuna musu ɗabi'u masu kyawu. Su ma abokan zama suna nuna musu haka dai musulmi ya kamata ya zamanto. Mu zamanto masu kyawawan ɗabi'u, sai mu samu kusanci wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka samu dace da kai duniya daira abin da muka fara dai Allah ka ba mu dace kuskure kuma Allah ka yarda mana amin. Wadai ga makari amina ne shi mako rawat tirmi bari mu ida rawat tirmi imam tirmi da rawaito wannan hadisi a cikin sunan tirmi wa qala yati hasan yati hadisi ne mai kyau fi babu ya a cikin sashen wato da tafan tirmi cewa kai hasanun sahih ko hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne ingantacce wallahu ta'ala da bishin da
ya harshe auren kishiyar biyar magajiya
Allah ya ci yaya kishiya kada yawa ya halitta mana yana da kyau mutum yana addu'a ya san ma'ana. Wa ko ya halitta mutum ya addu'a amma bai san abin da yake wani ba. Ka ga addu'a kawai da take. Ya kamata ka koyi ta tunda har kana yin karanta ta to ka gaya ma ma'anar ta koda a dungunan ki. Tana yiwa addu'a baka san ma'anar ta ba, ma'anar ta shine Allah kai mana azaba. Allah ka kawo mana talauci kai kuma kana ta wani. Ka gaya ka san ma'anar. Na'am.
Ake
so mutum yayi domin yanda
zai yi sadaka. Ya shine ya karbi kudin Krista domin karatu.
Bale, bale yi mutum ya karɓi kyautar kafa ta kuɗi ya baka kuɗi ce, taimako ne ya baka kuɗi ka yi karatu, bale ya karatun zamani. Bale ya tana yi karɓa, na?
Wanda ya ba da bayan jiya, ya karɓi kuɗin zan yi karatu, bayan ya karatu ya ƙara karatu, sai mu tsada.
Wani abu ne wani bayana da yancin shi ba. Kirista ya baya kudi ya karatu bayan ya kare karatu kuma ya musulunta. Ruko ya ce a bana, ya ce a bana. Babu can magana. Na, dama ya ba shi ne saboda yana Kirista. Kuma cikin karatun da yake yi Allah ya gana da shi gaskiya ya bari. Shi kenan ba. Na'am, ba bashi bane ya bashi. Bai bashi ba kuma yace ko da sharadi ne yace mai ga nan na baka kai karatu amma ka tsaya a dini. Duba sharadi ne. Na'am.
Wannan na tambaya yana da nuna sana azwa.
Ya halitta. Musa ce tana zuwa tana. Ta yi ce? Tana zuwa ta cikin tabarin mutane. Ko ya halitta ya kashe ta ya halitta. Tana tana cutara tana kallon zuciya sai ya kashe ta. Tana da ita musa kaga ba a yin tsari ta ita halitta ta ba tsari ta ke. Ba a kurki yake mata ba. Da haka nan ko me za ka ba da ka cuta mata. Na'am.
Wanda yake yana sallar cikin jami'i sai mu masu
ba da rabawa sallah wata lalace yana cikin sallah ya murmushi. Ba mun karanta nan ba. Cikin halar ya mun karanta. Dariya ita ke ba ta sallah. Dariya. Wadda za ta yi ta. Ita ke ba ta sallah. Ma murmushi ya kaga buɗe bakin kare za ka yi kawai. A gabo shirya ka kare. Wannan bai ba ta sallah. Shura sallah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله